Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 6 ga watan Fabrairun shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa karan farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da motoci da ke amfani da wutar lantarki a maimakon man fetur. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'an fadar White House da na Pentagon suna kokarin kare masayarsu ta gudanar da binciken kokafu akan hadarorin da ke tattare da ayyukan masu tsaurin ra'ayi na cikin Amurka a wani yunkurin yin biris da sukar da ake yi cewa matakan ka iya haddasa rashin jituwa a siyasance. Kushin da ya biyo bayan wannan yunkurin na duba ayyukan 'yan ta'addan cikin gidan game da abin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu da aka kai wa ginin majalisar dokoki mamaya na ƙara yawa a cikin wannan lokaci, lamarin da ya kai sakataren tsaro ɗaukar wannan shawara na umurtar gudanar da binciken sojan mai zurfin gaske domin tantance matsayin matsalar. Gwamnatin Biden da ta yi fatali da rashin amincewa da aka bayyana a jiya Juma'a kan wannan matakin, tana mai hakikan cewa babu wanda zai take ma wani haƙi ko hana wani fadar albarkacin baki. Haka zalika wani mai magana da yawun ma'aikatan tsaron shi ma ya yi watsi da wannan zargi. Dubun dubatar mutane sun dunguma a kan tituna na biranen Myanmar a yau Asabar domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki na wannan mako, kana suka buƙaci a sake shugaba Aung San Suu Kyi duk da katse hanyar sadarwar yanar gizo da shugabannin sojan suka yi. A wani bore na nuna fushi a birnin mafi girma a ƙasar da ake kira Yango, masu zanga-zanga sun yi waƙe-waƙe suna cewa sojojin kama karya sun gaza, sun gaza. Demokuraɗiyya ta yi nasara, ta yi nasara. Kana suka riƙa kwalaye masu rubutu kamar haka, ba mu yarda da kama karyar sojoji ba, masu kallo kuma suna taimaka musu da abinci. Galibin masu zanga-zangar da sun ɗaura jajayen kyalle launin jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy NLD a takaice, wacce ta yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben ranar 8 ga watan Nuwamba sakamakon zaben da manyan sojojin ƙasar suka ki amincewa da shi, suna zargin tafka magudi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kira ga kamfanonin harhaɗa magunguna da su raba fasahohinsu na yin rigakafi domin a ƙara samar da allurar rigakafin COVID-19. Da yake jawabi a wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Geneva, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce abin da ake buƙata shi ne a ƙara yawan harhaɗa rigakafin. Ya ce kamfanin yin magani na ƙasar Faransa na Sanofi ya sanar cewa zai bada kayan aikinsa domin taimakawa aikin samar da rigakafi da kamfanonin Pfizer da BioNTech ke yi, kana ya yi kira ga sauran kamfanonin su masu yi haka. Ya ce muna kira ga duk kamfanonin harhaɗa magunguna da su raba bayanai da fasahohi domin tabbatar da duniya ta samu isasshen allurar rigakafin. Ya kuma yi kira da ya saba yi ga kasashe masu arziki da su raba zubin allurar rigakafin da kasashe matalauta idan suka yi wa ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi allurar. Shugaban Joe Biden ya yi jawabi ga shugabannin Afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin ƙungiyar tarayyar Afirka na shekarar 2021 a birnin Addis Ababa. Amurka ta kimtsa yanzu ta yi ƙawance da ku wurin haɗin kai da taimako da mutunta juna, inji Biden a jawabinsa ta hoton bidiyo. A cikin jawabinsa, Biden ya ambato abubuwa da ya kira manufa ɗaya ga kyawawar makoma wurin raye cinikayya da zuba jari da zai bunƙasa zaman lafiya da tsaro, makomar da ta himmantu wurin zuba jari ga cibiyoyin demokuraɗiyyarmu da kuma kyautata ƴancin bil'adama ga kowa, kama daga mata da 'yan mata da masu sauya jinsi da masu fama da nakasa da duk kowane irin ƙabila da addinai da al'adu, inji Biden. Shugaban hukumar zartarwar ƙungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Mahamat ya yi marhabi da saƙon, kana ya ce ƙungiyar tarayyar Afirka tana zuba ido don ganin sake daidaita alaƙar ƙungiyar tarayyar Afirka da Amurka. A ƙarshe, bayan sama da shekara, jami'an siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan. Yayin wani taro manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a, shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar Libya. Ya kuma nuna bukatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya, inda ya ce gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi. A dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva, wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar Libya, an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu. Mukaddashiyar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a kan Libya, Stephanie Williams, ta yi fatan gajin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta Libya.
To, a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karan farko, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da motoci da ke amfani da wutar lantarki a maimakon man fetur. Hakan na zuwa ne a ƙarƙashin hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci ta ƙasar, wato NADDC. Kazalika, ana sa ran 'yan Najeriya za su ci moriyar nasarorin da aka samu a wannan bangare na sabunta makamashi a ƙasar da ake ganin zai taimaka wajen inganta yanayin muhalli da kuma samar da aiki ga matasa. Daga Abuja ga ƙarin bayani cikin rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
Wannan ci gaba da Najeriya ta samu ya sanya ta cikin jerin ƙasashe da suka rungumi sabuwar fasahar na amfani da motocin lantarki ƙarƙashin kamfanin ƙera motoci na Hyundai Kona da Stereo Group, a cewar babban daraktan hukumar NADDC Malam Jilani Aliyu. Hakan ba ƙaramin ci gaba bane ga Najeriya kanta.
Gaskiya na farin ciki sosai ganin an samu wannan ci gaba a Najeriya. Wannan abu da aka kaddamar da wannan Hyundai Kona mota ce wadda ke aiki da wutar lantarki. Ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba, ba sai sa mata diesel ba, zaka lakata ne kawai cikin gidanka ko inda kake aiki ta yi charge kuma da ake charging cell phone. Abinda mutane ke ta tambaya shine, to ana cewa a Najeriya ana akwai matsalar wuta, amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner, ita wannan motar yana iya charge in, to ba wani abu ne wanda yake da wata babbar wahala ba. So idan muka duba ci gaban kasa ta mu ta Najeriya, ba abu ne wanda za a ce mutum daya ko hukuma daya za ta yi ba, sai an hada kai, sai an hada karfi. Shi yasa a kowane lokaci muke kokarin mu haɗa ƙarfi da sauran jami'u na gwamnati da wasu kamfanuka da ke cikin wannan ƙasa, saboda kowa na da tashin rawa da zai taka wurin ganin cewa an ci gaba cikin ƙasar.
Ana sa ran yunkurin nan na samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da mai gurbin motoci masu amfani da man fetur a wani mataki na rage gurbatar muhalli da kuma kai ƙasa ga tudumin tsira. Abin da yasa dukkanin kayayyakin da aka yi amfani da su wajen ƙera motocin na wutar lantarki ne 100%, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin haɗaka ta Stereo Group, Rob Washit, ya shaida.
Now the 7.4 kilowatt charger takes about 9 hours 35 minutes, but if we can go for a higher charger like 22 kilowatt, which we can also supply if a customer demands for it, of course yes, it will be slightly extra cost on that, but that can charge the vehicle in 3 hours 30 minutes.
A yanzu haka dai motar da ke amfani da wutar lantarki ita ce kan gaba a masana'antun kera motoci na kasashen Turai, wanda a halin yanzu farashin kowace mota ɗaya ya kai naira miliyan 24, lamarin da babban daraktan hukumar NADDC ya ce ana ƙoƙarin ganin an sauƙaƙa wa 'yan Najeriya don mallakanta.
Muna nan muna aiki da bankunan Jaiz, Wema da Zenith wurin ba da credit na sayan motoci rance. Ana nufin idan za ka sayi mota ba wai sai ka fitar da kuɗin gaba ɗaya ka ajiye ba, kamin a bari ka tuka ta ka koma gida ba. Za ka sa kila kashi 10 bisa daga kashi 100 a baka motar, sauran kuɗin za a shirya ka biya su cikin maybe kila shekara 4 ko shekara 5 kana biya wata-wata. So ba sai ka tara kuɗin gaba ɗaya ba za ka yi sayan mota ba. Muna ganin wannan zai taimaka ƙwarai wurin mutane su samu damar sayan irin wannan motocin.
A ƙarshe, mataimakin daraktan na musamman daga Sani Dogon Daji ya yi ƙari da cewar
wannan zai taimaka ma 'yan Najeriya ainun, sannan kuma zai sa matasa su samu aiki. Idan gwamnati da shi wannan Kona kamfanin aka hada kai za a yi kokari ainun tabbatar da cewa matasa sun samu aiki. Yanzu kamar ma'aikata ce akwai abubuwa nan da yake na kirkiro aiki na matasa ko ina, ma'ana yanzu akwai test centers da service centers da yake yi kowace jiha, wanda yake wannan zai karasa matasa su samu aiki kowace jiha. Yanzu
hakan dai na nuni da cewar ita ma Najeriya a shirye take ta nuna wa duniya ta bi shirin samar da tsaftataccen muhalli da dorewar makamashi. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyin Aligarba Dan Salanke ga Jinduguri, karamar hukumar alkaleri jihar Bauchi, mai son jin tarihin shahararren malamin addinin musuluncin nan, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. To idan mai tambaya Aligarba Dan Salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri na saurare, an dace saboda kamar yadda aka ce waka a bakin mai ita tafi dadi, mun samu tuntubar Sheikh da kansa kuma ya amince ya bamu tarihin sa, inda ya fara da cewa:
jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Da farko dai sunana Ibrahim Muhammad Abdullahi Duguri, an haife ni ne a cikin garin Duguri da ke kusa da dajin shakatawa nan na Yankari, a karamar hukumar alkaleri a cikin jihar Bauchi a tarayyar Najeriya shekaru 52 da suka gabata, wadda bamu da wani lokaci da aka tantance wadda yake dauke da kwanan watan haihuwa, sai dai abinda iyaye da kuma magabata suka sanar da mu kenan, kuma in muka yi lissafin abubuwan da muka yi haka zai bada shekarun da izinin Allah. Bayan haka a nan cikin garin Duguri na fara karatun primary, wato Duguri Central Primary School. Daga nan na samu zuwa secondary school, wato GSS Duguri. Daga nan na fara karatu a GSS Duguri, sai aka yi mana transfer zuwa Government Science Secondary School DAS da ke jihar Bauchi ita ma, wadda saboda lalura ta rashin lafiya Allah bai kaddara na kammala karatu na secondary a nan DAS ba, na sake dawowa a GSS Duguri, wadda a nan na kammala karatu na secondary school. Daga nan kuma ainihin wato kafin in zo ga karatun secondary din ma, bisa al'ada kamar yadda aka sani ga ƴaƴanmu na arewacin Najeriya, na yi karatu na gida, musamman karatu na addini. Da farko dai na je makarantar Alƙur'ani mai girma, karatun allo, a hannun Malam Hassan Na'ibi da ke unguwar Doya a cikin garin Duguri, Allah ya ji kansa, wadda daga nan muka fara koyon hada harufa na alif, ambaki, wauzal da makamantansu. Sannan muka je makarantar Malam Mika'ilu Shima a cikin Duguri, Allah ya ji kansa, da kuma makarantun su Malam Zubairu Maidawa, shima Allah ya ji kansa, da kuma Malam Baba Dan Arewa. Kuma mukan je makarantar Malam Usman da ke Ungwangwaran, duka dai cikin garin namu na Duguri. Alhamdulillahi, mahaifina kasancewarsa malami, dan kasuwa kuma manomi, alhamdulillahi na yi karatun littafin fikihu na malikiya tun daga kawaidi da ahalari da kuma ishmawi da kuma izziya, duka a gaban mahaifina na Yusu. Daga nan muka ci gaba da karatu har kuma Allah madaukin sarki ya sa na tafi makarantar koyon aikin shari'a da kuma nazarin addinin musulunci da ke Misau, wato College of Legal and Islamic Studies, wadda nan ma ban kammala ba, sai na tafi cikin garin Jos don ci gaba da karatuna, inda a nan ne na je daliptaka a gaban marigayi a Sheikh Ismail Idris, wadda kuma ba wai saduwata da Malam Ismail Idris kenan na farko ba, don tun muna yara a shekara ta 1981, malam lokacin da yake da awarsa farko-farkon da awar kafa kungiyar Izala, tuni wasu daga cikin iyaye kuma yayinmu irin su Malam Ibrahim Kawu Isa, irin su Malam Adamu Dogon Sarki, suka zo da wannan da'awa a cikin garin namu na Duguri. Kuma muna daga cikin matasa masu kananan shekaru a farko-farkon al'amari waɗanda muka amsa wannan kira na wannan wa'azi da aka fara yi a wancan lokaci. Alhamdulillahi, a ƙarƙashin wannan an halarci azuzuka tare da mu tun daga nan kasar Duguri cikin gida kenan har zuwa kasashen makwabtaka wadanda kamar su kasar Garga da ke yankin kasar Kanam da kuma kasar Wasai da kuma har zuwa Fanshin dai a nan cikin jihar Plateau a wancan lokaci, banda kuma tsohuwar jihar Bauchi wadda ta hada da Gombe a yanzu. Duk a wancan lokaci da mu ake wannan gwagwarmaya tun muna ƙanana, masu ƙananan shekaru. To kuma alhamdulillahi, daga nan Allah da ikonsa muka fara karatu na nizamiya, wato karatun da zaka yi a baka certificate, duka dai muka yi a nan Jos. Bayan mun kammala, Allah da ikonsa, sai ni Allah ya kaddare ni da zuwa Abuja, bana shekaruna 28 kenan a birnin Abuja, wadda kuma na zo ne a matsayin mai karantarwa kuma dan kasuwa, wadda na rike branch manager na wani kamfani mai suna Nulek Industries a karkashin wani kamfani na Rahama Systems tare da Alhaji Abubakar Nusa, hakimin Konva da ke jihar Nasarawa a wancan lokaci. Kuma masu tambaya, wato su Ali Garba dan Salanke ga Jinduguri, daga cikin abubuwan da na yi a nan Abuja, na fara hawa mumbarin wa'azi na ƙasa tun shekaru 28 da suka wuce a wancan lokaci, kuma ina rike da shugabancin majalisar malamai na Abuja, wadda an dora ni akan wannan shugabanci ne da umarnin Sheikh Ismail Idris cikin watan August na shekara ta 1997.
Again, while I'm my Ibrahim Muhammad Duguri.
Karance-karancen Sheikh da sauran mu'amala a ƙasar Sudan
tun a wancan lokaci, har kuma Allah ya kaddare ni da zuwa ƙasar Sudan, wadda lokacin da naje ƙasar Sudan naje ne in yi karatu wadda yake na digiri na kai tsaye. To ko da naje an gama daukan dalibai, sai na shiga wato mahadin lughal arabiya na Jami'atul Ifriqiya al-Alamiya, wato Institute of Arabic Language anan International University of Africa da ke Khartoum a ƙasar Sudan. Na yi karatu, aka bani certificate na Larabci. Daga nan kuma alhamdulillahi, na jira lokaci, sannan na dora kan degree na Faculty of Law and Islamic Studies, wato abin nan tsangayar karantar da aikin lawyer da kuma shari'ar musulunci. To ni sai na tafi na dauki course na law din, wato ma'ana na lawyer. Na kammala karatuna kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba, na yi kwasa-kwasai daban-daban a inda na yi kwasa-kwasai kamar haka a ƙarƙashin kamfanin sadarwa ta ƙasar Sudan, wato Sudatel, nan ma na yi wani certificate. Sannan kuma akwai cibiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNESCO, suna da wata cibiya a can, nan ma na yi karatu, shi ma na samu certificate. Daga nan kuma ban tsaya a cikin garin Khartoum ba ko birnin Khartoum, na zaga ƙasar Sudan a musamman gabashinta da kuma ainihin wato arewacinta. Na zazzaga kwarai, inda na sadu da manyan maluma na ɗariƙu daban-daban, kuma muka zauna na yi karatu a wajensu, na fahimci abubuwa. Daga haka ɗin sai Allah ya ƙaddare ni da saduwa da ɗalibai 'yan uwana waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban, aƙalla a lokacin muna da ƙasashe wajen guda 67 da muke karatu da ɗalibansu, wadda haka ɗin ya bani damar koyan harsuna daban-daban, wadda na koyi harshen Somali, na koyi harshen Swahili, na kuma koyi harshen Zabarmanci. Kusan duka waɗannan Allah ya ƙaddara na koya. Kuma dama tun a Najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi, to haka ɗin sai ya bani damar kulla alaƙa ta kasuwanci tsakanina da wasu 'yan ƙasashe daban-daban, wadda haka ɗin ya bani damar a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci ƙasashen duniya aƙalla guda 21.
To, koshin Sheikh ya koyar da abin da ya koyo a Sudan ga 'yan Najeriya?
Alhamdulillahi, ina daga cikin waɗanda bayan mun dawo Najeriya muka ga cewa to abinda muka koya muka karanta a can ƙasashen da ba namu ba, to yana da kyau ma mu rinƙa sashi cikin ayyukanmu na yau da kullum, wanda zaka iske manyan mutane, maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai. To, mu ma muka fara irin wannan, kuma mutum kada ya raina abinda Allah ya hore masa, shi ma ya taimaka ma wani don ya canza ma wancan ɗin rayuwarsa. To, muka zo da gudunmawar wasu bayin Allah a nan Najeriya, muka buɗe cibiya mai suna Al-Khairat Foundation, wato gidauniyar Al-Khairat, wadda aikin mu a wannan lokaci ni aka dora mun nauyi, ni ne shugabanta na Najeriya gaba daya. Muna bada wa ɗalibai musamman marayu da marasa ƙarfi da kuma mahaddata Qur'ani, har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba daya, muna taimaka musu. Abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da ɗaliban da suka gama karatun likita, wato ma'ana medical doctors ne cikakku, wadda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kudin jirgi har abinci da wurin kwana da kudin karatu, har suka gama karatu su suka dawo gida.
To, sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na tarihin Sheikh Ibrahim Muhammad Guri da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin shi Sheikh da injiniyan mu na yanzu Haili Hailu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To, a gaida Ibrahim Garba. To, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. To yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Karo na biyu a jere, kungiyar kwallon kafar Arsenal ta sha kashi a wasan gasar Premier, bayan da a yau kuma Aston Villa ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ke kokarin farfaɗowa daga koma bayan da ta fuskanta tunsomawar kakar wasanni ta bana. Yanzu haka kuma Arsenal din na matsayin ta goma ne a teburin gasar ta Premier da maki 31. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau kuma Newcastle United ta doke Southampton da ci 3-2, yayin da Burnley ta yi kunnin doki da Brighton da ci 1-1. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer ya yi hasashen cewa ɗan wasan kungiyar Paul Pogba zai rattaba hannu a sabon kwantaragin da zai tsawaita zamansa a kungiyar. Ɗan wasan na tsakiya ya yi ta yunkurin barin kungiyar, haka kuma an yi ta danganta shi da komawa wasu kungiyoyi a can baya sakamakon tankiya tsakaninsa da shugabancin kungiyar. To amma Solskjaer ya ce ana nan ana kokarin kai karshe da sulhu da ɗan wasan. Kwantaragin Pogba zai kare ne a shekara ta 2022, to amma kocin ya ce za a sami sauyi a yayin da ɗan wasan ya so ma jin daɗin zaman nasa a kungiyar. Ita kuwa kungiyar kwallon kafar Chelsea tana nan tana kokarin shan gaban Real Madrid wajen kokarin sayan ɗan wasan Bayern Munich David Alaba da ke shirin barin kungiyar. Duk da yake alamu sun nuna cewa Madrid ɗin ce za ta sami ɗan wasan bayan da ta yi masa tayin kwantaragi mai tsawo a watan da ya gabata. To amma kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar Chelsea tana nan tana karfafa shirin kwace ɗan wasan. Yanzu haka kuma kocin kungiyar Chelsea Thomas Tuchel, wanda ya maye gurbin Frank Lampard a makon da ya gabata, yana nan yana shirya tsarinsa na cefanen 'yan wasa ciki ko har da ɗan wasan na tsakiya na Bayern. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk sanyin na, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Jama'an fadar White House da na Pentagon suna kokarin kare masayarsu ta gudanar da binciken kwakwafa akan hadarorin da ke tattare da ayyukan masu saurin ra'ayi na cikin Amurka a wani yunkurin yin biris da sukar da ake yi cewa matakan ka iya haddasa rashin jituwa a siyasance. Fushin da ya biyo bayan wannan yunkurin na duba ayyukan 'yan ta'addan cikin gidan game da abin da ya faru a ranar 6 ga watan Janairu da aka kai wa ginin Majalisar Dokoki Mamaya na ƙara yawa a cikin wannan lokaci, lamarin da ya kai sakataren tsaro ɗaukar wannan shawara na umurtar gudanar da binciken sojan mai zurfin gaske domin tantance matsayin matsalar. Dubun dubatar mutane sun dunguma a kan tituna na biranen Myanmar a yau Asabar domin nuna rashin amincewarsu da juyin mulki na wannan mako. Kanan suka buƙaci a sake shugaba Aung San Suu Kyi duk da katse hanyar sadarwar yanar gizo da shugabannin sojan suka yi. A wani bore na nuna fushi a birnin mafi girma a ƙasar da ake kira Yango, masu zanga-zanga sun yi wake-wake suna cewa sojojin kama karya sun gaza. Demokuraɗiyya ta yi nasara. Shugaban Joe Biden ya yi jawabi ga shugabannin Afirka da suke ganawa ta yanar gizo a ƙarshen wannan mako a taron kolin kungiyar tarayyan Afirka na shekarar 2021 a birnin Addis Ababa. Amurka ta kimtsa yanzu ta yi kawance da ku wurin haɗin kai da taimako da mutunta juna, in ji Biden a jawabinsa ta hoton bidiyo.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Haile Haile da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.